A taron manema labaran da suka kira a nan birnin Yamai, wakilan al'ummar Difa a majalisar dokokin ƙasa sun nuna damuwa akan dimbin asarar dukiyoyin da kogin na Kumadugu ya haddasa, tare da tilastawa mazauna wasu manyan garuruwan yankin ficewa daga matsugunansu, kamar yadda za a ji daga bakin mai magana da yawun haɗin gwiwar waɗannan 'yan majalisa, Madam Ali Maryama Ibrahim.
Garuruka tun daga Maine ko mintin Maine in ka kama aka kai ko mintin Difa ko mintin Shatimari, kuma ruwa yana nan yana hayowa. Alhali tsakiyar watan Nuwamba lokacin nan ne da ruwa yake zuwa da ƙarfi. Amma yau kuma komai ya sake, ga shi nan yau mutane suna cikin halin ƙaƙa suke. Gonakai duka ruwa ya mamaye su. Mutane duk sun bar garurukansu. Mutanen da suka bar garurukansu in an ɗauki komin cikin Shatimari 1060, cikin Difa 4,410, a Maine Sorowa mutum 18,300, a jimillance mutum 23,263 suke cikin matsala yau. Waɗansu sun baro gidajensu kuma sun yi asarar duka abincin da gonakansu.
Sakamakon lura da yadda abubuwan ke ƙara tsananta a wannan yanki ya sa 'yan majalisar soma kiraye-kirayen kai ɗaukin gaugawa.
Muna kira da gwamnati da masu hannu da shuni su kawo duka ƙoƙarinsu game da wannan halin da 'yan Difa suke ciki, don a ɗauki matakai don saboda a samu solution, matakai game da inda za a sa al'umman nan da suka baro gidajensu, a samu wurin da za a sa su, gidajen da za a saka su, kuma a ɗauki matakai yanda za a kawo musu abinci nan take, a ɗauki matakai yanda za a kare lafiyarsu, a kawo musu ruwan sha, a sa su dai cikin dai hali da za su samu su zamna kafin wannan ruwan ya janye.
Yankin Difa mai makwabtaka da kasashen Chadi da Najeriya na fama da matsaloli masu nasaba da rikicin Boko Haram yau shekaru kusan huɗu, lamarin da ya hana wa jama'a gudanar da ayyukan da mutanen yankin ke dogaro a kansu, wato noma da kiwo da kamun kifi, yayin da hada-hadar kasuwanci ke tafiyar hawainiya saboda dalilan tsaro. Duk da irin matakan da gwamnatin Nijar ke ɗauka don baiwa jama'a damar kai da kawo. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.